fait tourner la queue. Non, tu fais bouger la tête parce qu'on est dur dans les flots. C'est 25 dans le rap, le doré, le démon, le coup de dosé, les dents d'arrêt, le feu qui pète les plombs. Nouveau king du biz, négé.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Ibrahim Kalabasi Garba ne tare da Hadiza Kiyari da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Litinin 20 ga watan Yuli. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga Hadiza da kanin labarai.
To Ibrahim, a yau Litinin, asibitoci 45 a jihar Florida da ke kudancin Amurka sun ba da rahoton cewa gadaje sun kare a sashen da ake kula da marasa lafiya da jikin su tsanani, wato sashen da ake kira intensive care unit a Turanci. Haka kuma a yau Litinin, hukumomin Iran suka aiwatar da hukuncin kisa akan wani tsoho mai fassara wanda aka zarga da yiwa Amurka da Isra'ila ayyukan leƙen asiri. Sannan a jiya Lahadi ne, jama'ar ƙasar Siriya suka kada kuri'un a rumfunan zaɓe 7,000 ciki har da yankuna da dakarun ƙasar suka ɓato daga hannun sojojin 'yan adawa cikin shekaru 2 da suka gabata.
To kanin labaran kenan, bayan kashi na farko na labaran duniya, za a ji ƙarin haske kan harin da 'yan bindiga suka kai jihar Kaduna, Najeriya.
Akalla sama da mutum 120 kowannensu da manya-manyan bindigogi suka surgita mutane sun kada dukkanin dabbobin da ke wannan wuri, kuma har sun kashe mutane guda 3, sannan kuma sun raunata mutane daga ciki.
Bayan kashi na biyu na labaran duniya, za a ji yadda rashin ruwan sama da matsalar tsaro ke barazana ga rayuwa a yankin Difa na Jamhuriyar Nijar.
Duk kasuwan da kaje katar da an kawo shanu, yawanci shanu za a saida su ne a je a biya a amso mutane. Saboda wani lokaci ko labari kawai in an kama za a je a saida a je a kai kudi a amso.
Sannan za a ji yadda hukumomi a Najeriya ke shirin ɗaukar matakai kan manyan mutanen da ke saba ma ka'idar yaƙi da cutar corona a filayen jirgin saman ƙasar. Kamar kowace ranar Litini, yau ma muna tafa da shirin ilimi garkuwar ɗan adam. Amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. A yau Litinin, asibitoci 45 a jihar Florida da ke kudancin Amurka sun ba da rahoton cewa gadaje sun kare a sashen da ake kula da marasa lafiyan da cikinsu ya yi tsanani, wato sashen da ake kira intensive care unit a Turanci, yayin da yaduwar cutar coronavirus ke ci gaba da durƙusar da fannin kiwon lafiyar ƙasar. Jihar ta Florida ta ba da rahoton samun ƙarin sama da mutum 12,000 da suka kamu da cutar a jiya Lahadi. Rana ta biyar kenan a jere da jihar ke ba da rahoton samun sama da mutum 10,000 da cutar ta harba a yini ɗaya. Yankin Miami ya kasance wanda yaduwar cutar ta fi tsanani, inda a nan ne tana daga cikin asibitoci 45 da gidajen suka ƙare suke. A yau Litinin, dokar cin tara akan duk wanda ya ki saka takunkumin rufe baki da hanci da magajin gari Francis Suarez ya saka za ta fara aiki, inda za a ci tarar wanda ya karya dokar a karon farko $50, sannan a ci tarar duk wanda ya sake karya dokar $500. A yau Litinin, hukumomin Iran suka aiwatar da hukuncin kisa akan wani tsohon mai fassara wanda aka zarga da yi wa Amurka da Isra'ila ayyukan leƙen asiri, haɗe da taimakawa wajen nuna inda kwamandan dakarun juyin juya halin ƙasar ta Iran Qasem Soleimani, wanda harin Amurka ya hallaka a farkon shekarar nan. Aiwatar da hukuncin kisan Mahmoud Musavi Majid na zuwa ne yayin da miliyoyin Iraniyawa suka shiga shafukan sada zumunta suke nuna adawa kan hukuncin kisan da aka yankewa wasu matasa uku waɗanda aka zarga da shiga wata zanga-zangar nuna ƙin jinin gwamnati a watan Nuwambar bara. A dai jiya Lahadi, ɗaya daga cikin lauyoyin matasan ya bayyana cewa an jingine hukuncin kisan. Matasan sun haɗa da Amir Hussein Moradi, ɗan shekara 26, Sa'id Tamjidi, ɗan shekara 28, wanda direban taxi ne, da kuma Muhammad Rajabi, ɗan shekara 26, wanda ba shi da aikin yi. Jama'a a ƙasar Siriya sun gudanar da zaben 'yan majalisu 250 a yankin da ke ƙarƙashin ikon gwamnati. A jiya Lahadi, jama'ar yankin suka kada kuri'unsu a rumfunan zabe 7,000 ciki har da yankunan da dakarun kasa suka bato daga hannun sojojin ɗan adawa cikin shekaru biyu da suka gabata. A da an tsara za a yi zaben ne a watan Afrilu, amma aka dake har so biyu sanadiyar annobar coronavirus. Mafi akasarin yankunan kasar ta Syria na karkashin ikon shugaba Bashar al-Assad wanda ke samun goyon bayan Russia da Iran. Wannan shine karan farko da shugaban ke samun iko da mafi akasarin yankunan kasar tunda aka fara wannan yaki. A yayin da dakarun kudawa ke rike da arewa maso gabashin kasar ta Syria, su kuma dakarun yan adawa suke rike da arewa maso yammaci dake kusa da kan iyakar Turkiya. Ana dai sa ran jam'iyya mai mulki ta Bat tare da jam'iyyun da take kawance da su za su lashe zaben abinda zai ba shugaba Assad damar cika shekaru 20 yana shugabantar da kasar.
An jima kadan Hadiza za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahoton mu na farko wanda zai kai mu jihar Kaduna Najeriya, inda za a ji karin haske kan harin nan da wasu yan bindiga waɗanda aka ce sun kai sama da 100 suka kai karamar hukumar Igabe suka kashe mutane uku sannan suka kora dabbobi. Isa lawan Ikara gare ka.
Je ne dai waɗannan yan bindiga kan babura dauke da manya-manyan makamai suka afkawa waɗannan garuruwa kamar da yadda wasu mazauna garuruwan suka shaidawa muryar Amurka.
To kirana anan sai mu kira kan kulani suka kirawo inna lillahi inna ilaihi raji'un. Mutanen nan sun kara fado mana da safe misalan karfe 9 na safe suna harbin mutane ba adadi da kan suna harbin dabbobi. Suka ce mana mutum biyu a mara na a Zariyawa sun tattara dabbobin da ke cikin rago yanzu a yanzu ko da kaza babu shi a cikin rago sun tafi su har abincinsu da kayan sawansu sun kwashi.
Sunana Muhammad Sinusi. Tsakani da Allah wannan al'amari ya fa fara kaiwa inda ya kai misalin karfe 9 da 'yan mintoci na safe wa'innan mutane suka shigo wannan gari akalla sama da mutum 120 kowannensu da manya-manyan bindigogi magazin ne kawai da sauransu su suke ɗauke da shi suka kirgita mutane domin majority mutane suna gona sai dai mata da yara da ba a rasa ba a cikin anguwar ta faɗo mu wa'innan yanki sun kada dukkanin dabbobin da ke wannan wuri kuma har sun kashe mutane guda uku sannan kuma sun raunata mutane.
Hararen yan bindiga a yankunan kana hukumomin birnin Gwari, Igabi da Giwa dai na saka fargaba a zakatan manoma musamman dai game da noman wannan damuna. Inji ɗaya daga cikin mazauna yankunan Alaji Daya Bukerawa.
Muna neman addu'ar mutanen duniya da Najeriya a taimake mu da addu'a wannan musiba ya kai mana inda ya kai. Saboda abin da ya kawo jinkirin da yawan garukan nan kai wa'annan sojoji a kai bai taka mana dukkan garin gari kamar 100 da wani abu. Yanzu wallahi ya zama tarihi. Muna roƙon gwamnatin tarayya ta taimake mu ta ƙara mana yawan sojoji saboda kana zuwa gona ana farautar mutane a gona.
Sai dai gwamnatin jihar Kaduna ta ce tana ɗaukar dukkanin matakai na sirri wajen magance matsalar tsaro a waɗannan yankuna baki ɗaya. Malam Samuel Aluwan shine kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida na jihar Kaduna.
Lokacin da muka samu wannan labarin nan take jami'an tsaro suka je wannan kauyukan da muka samu wannan rahoto kuma sojan kasa sun fatattaki wa'annan yan bindiga dadin har wa yau kuma sojan sama su ma sun kai farmaki ta sama kuma yanzu da muke wannan maganan akwai sauran matakan tsaro wanda aka dauka a wannan yankin baki daya wanda ba za mu iya magana akan matakan tsaron da aka dauka ba domin bayani ne na sirri.
Dama dai hararen yan bindiga a gonakin manoma da kuma maganar sace mutane na cikin matsalolin tsaron da ke damun jihar Kaduna domin kowa ko a ranar Asabar ma sai da wasu maharan suka kai hari a yankin jan ruwa da ke kan hanyar Fatil Yakowa inda suka sace wata mace yar sanda da yarta da kuma wasu mutane guda hudu. Duk wani kokari na jin ta bakin rundunar yan sanda game da waɗannan harhare dai ya ci tura domin kuwa nayi ta kiran mai magana da yawun rundunar yan sandan jihar Kaduna ASP Muhammad Jaligi bai dauki waya ba na kuma tura mai sakon waya na tafi da gidanka kuma har zuwa lokacin da rahoton ke haduwa bai bani amsa ba. Isa Lodi Kara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
A gaida na Ikara, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye, sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da Instagram. Da Hadiza da cigaban labaran duniya.
Shugabannin tarayyar Turai sun yi hutu a safiyar yau Litinin a rana ta hudu da suke tattaunawa a kokarin ganin an cimma wata matsaya kan kasafin kuɗi dala triliyan biyu da ake so a samar don taimakawa mambobin kungiyar su shawo kan matsalar annobar coronavirus. Da tsakar ranar yau ake sa ran ci gaba da tattaunawar wacce asali ya kamata a kammala ta a ranar Asabar. Prime Minister Holland Mark Rutte ya ce shugabannin na samun ci gaba a tattaunawar. Sannan shugaban gwamnatin Austria Sebastian Kurz ya ce duk da cewa tattaunawar ta yi tsauri za mu kasance masu gamsuwa da sakamakon da zai bayyana a yau. A kwanakin da aka kwashi a wannan taro an ga yadda kasashe mafi karfin tattalin arziki da ke arewacin nahiyar Turai wato Austria, Denmark, Finland, Holland da Sweden suna sa insa da takwarorinsu na kudanci wanda suka fi fuskantar matsalar ta coronavirus suke kuma samun goyon bayan Jamus da Faransa. Su dai kasashen arewanci suna so a saka matakan tsoke bakin aljihu a yarjejeniyar da za a kulla yayin da su kuma sauran kasashe irin su Italiya da Spain suke so a sassauta matakan. Babbar jam'iyyar adawa a Mali ta yi watsi da wani shiri da masu shiga tsakani na yankin suka gabatar a kokarin da ake yi na kawo ƙarshen rikicin siyasar ƙasar wacce ke fama da harharen mayakan da ke ikrarin jihadi. Masu abatakar da ake kira June 5 Movement sun yi watsi da shirin da kungiyar raya tattalin arzikin kasashen yammacin Afirka ta ECOWAS ta gabatar a ranar Lahadi wanda ya nemi shugaban kasar Abubakar Keita da ya kafa gwamnatin haɗin kai tare da bangaren 'yan adawa. A baya shugaba Keita ya mika wuya ga wata bukata da 'yan adawa suka gabatar inda suka nema da ya rusa kotun kundin tsarin mulkin kasar. Amma kungiyar ta June 5 Movement ta ci gaba da rike matsayinta na neman shugaba Keita ya yi murabi. Akwai kura
fama da matsalar tsaro a yankin Difa bayan ga karancin ruwan sama da ke barazana ga amfanin gona. Daga Yamai ga Salamu Muni Barma da cikakken rahoton.
Yanzu haka ana iya cewa an shayo gangarar ayyukan noma a yankuna da dama na nan Nijar, yayin da makiyaya a irin waɗannan wurare suka soma darawa sakamakon samun ciyawar dabbobi. To sai dai abun ba haka yake ba a wasu sassa na jihar Difa, inda har yanzu ake jiran saukar ruwan shifka, kamar yadda wakilin kungiyar mazaunan karkara ta platform Abdu Nino Gajango ya koka akai.
Kamar in ka ɗauki yankin arewan Gingime, kamar kumin-kumin da suke arewa, kamar kumin ɗin Fulatari da Ngilbaili da yankin arewan kumin ɗin Gudu Mariam, har yanzu ba su samu damana ba. Alhamdulillah, daidai inda ake kudu damana bata zamna ba, an samu ruwa nan gaba ne muke tsammanin Allah yarda. Abincin dabbobi zai fito kuma dabbobi su samu su ci.
Tuni wannan al'amari ya haddasa tsadar rayuwa a irin waɗannan wurare, in ji ɗan majalisar dokokin ƙasa mai wakiltar al'ummar Difa Honorable Lami Dumumuni Haruna.
Lallai haka ne, ce maka ta yi tsada babu kiwo a rikin tsaro. Ka san kwanakin nan mutane da yawa sun tashi tsakanin Kintsingi da Difa sun gudo. Akwai waɗanda suka zo cikin birnin Difa, akwai waɗanda suka iso Hammaini. Don mutane fi sabilillah suna cikin halin gagani ta babu noma, kiwo ba kama shi ba yanda ake so. Suna neman tallafi yanda ya kamata daga gwamnati zuwa masu hannu da shuni, ba wanda yake iyawa duka tallafa musu.
Shekaru akalla biyar kenan da yankin Difa ya tsinci kansa cikin yanayin taɓarɓarewar tsaro sanadiyar hare-haren Boko Haram, lamarin da a yau ya zama wa talakawa alƙaƙai.
Yanzu duka an ka ɗauki kasuwannin dabbobi na Difa, duk kasuwan da ka je ka tadda an kawo shanu an tsaida don a saida su. To in ka bincika yawanci shanu za a saida su ne a je a biya a amso mutane, saboda wani lokaci mutanen da ake kama makiyaya a daji ko labari kawai in an kama za a je a saida a je a kai kuɗi a amso. Abinda aka tabbatar da jiya a Ngilkolo, kasuwan ƙauye a jihar Difa wanda ake ce ma Ngilkolo, an saida saniya naira 1,000. Dukkan kasuwannin jihar Difa haka suke. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarkin da ya halitta mu Allah Ubangiji ya sauƙaƙe mana wannan abun.
Ganin irin bakar azabar da talaka kake sha a yau a wannan yanki yasa wakilan jama'ar ta Difa a majalisar dokokin ƙasa so mai yunkurin kai wannan magana a gaban bangaren zartarwa.
Mutane a zo baka da dala, baka da abinci, baka da komai a dauki dan uwan ka je can cikin yace a ce sai ka kawo miliyan kaza. A zo mutane a dauko su, a zo a kashe su, waɗannan abubuwa su ne suke mana ciwo. Amma insha Allah mu likitoci mai magana a kansa.
Yanzu haka wasu ministocin da gwamnati ta aika zuwa yankunan karkara na gudanar da zagaye domin tantance halin da ayyukan noma da kiwo ke gudana. Kamar yadda yake al'adance a wannan ƙasa, idan irin wannan lokaci na farkon saukar damana ya zagayo. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Zuwa gaida Suleiman. Daga jamhuriyar Niger kuma bari mu sake dawowa Najeriya, inda hukumomin da abin ya shafa ke shirin daukar matakai kan manyan da ba su kiyaye matakan takaita yaduwar cutar corona musamman a filayen jirgin saman kasar. Shamsiyya Hamza Ibrahim Gariki.
Some dignitaries fail to follow the protocol at our airports. We must change our behavior if we must overcome this pandemic.
Babban sakataren gwamnatin Najeriya, Boss Mustapha Kenan, inda ya bayyana takaicin gwamnatin kasar bisa keta doka da aka shimfida a filin tashi da saukar jiragen sama a kasar don kare al'umma daga daukar cutar COVID-19 da wasu manya a cikin gwamnati suka yi. Hukumar filin tashi da saukar jiragen sama a Najeriya FAN ta buƙaci duk wani babba a kasar da ya bi dokar matakan kariya na cutar COVID-19 ko a hana shi shiga filin tashi da saukan jiragen saman kasar. Kamar yadda shugaban hukumar Captain Rabia Dudu ya shaida,
kowace kasa a duniya sun dauki matakan da suka ga ya dace, wanda kuma matakan nan sun zo kusan daya a ko'ina. Bambancin bai da tsakanin matakan da ke kasan nan da wasu kasashen sun tuku cutar guda ɗaya ce. Idan kowace kasa tana bin matakai, ba mu da hujja ce mu ba mu bin matakan nan. Abun mamakin da ban so ba shine cewa har sai ta kai ga muna daga murya muna ko kai kashe sannan za a bi matakan, saboda matakan ne masu amfani ga shi wanda ya bi da kuma sauran mutane da suke cikin filin jiragen sama da wanda ma ba sa filin jiragen sama.
Gwamnati da ta dau alwashin hukunta duk wanda ya ketare dokar matakai na kariya, sannan ana kan binciken tsohon gwamnan Zamfara Abdulaziz Yari da gwamnan Adamawa Ahmadu Umar Sintiri waɗanda ake zargi da ketare dokar matakan kariya da aka shimfida a filin tashi da saukan jiragen sama a kasar. Kana babu wanda ya fi karfin doka a cewar ministan muhalli Muhammad Mahmud Abubakar.
An yanke hukunci duk wanda ya ki musamman mata wajen shiga jirgin sama. An samu mutum wajen biyu uku da suka yi, kuma an bayar da bincika a dauki matakin da ya dace. Babu wani shafaffe da mai wanda zai ki bin doka, saboda shi yana ganin wani babba ne ko ya isa. Wannan abu ne da ya shafi al'umma gaba daya. Mutum daya rak wannan shafaffen da man idan ya dauka zai iya zuwa ya cutar da mutane 10 har 100 ma. Kin dalin nan sun kamu, Allah kadai ya san waɗanda za su iya rayuwa. To saboda haka babu maganan shafewa da mai.
A bangaren guda kuma gwamnatin Najeriya ta sanar da cewa za a hana ƴan wasu kasashe shigowa Najeriya a wani mataki na takaita yaduwar cutar COVID-19, wanda zuwa yanzu adadin waɗanda da suka kamu da cutar ya haura 36,000, an kuma sallami mutane sama da 15,000 daga asibiti, sannan an rasa mutane 789. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Shamsiyya, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Ilimi garkuwar dan Adam.
Can hakika ba da tangarda ba, allura mai ilimi shike morewa.
Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Tare da fatar kuna cikin koshin lafiya kamar yadda muke a nan birnin Washington DC. A cikin shirin namu na wannan makon, za mu daura daga inda muka dakata a makon da ya gabata, wanda muke bibiyar halin da ake ciki a jamhuriyar Niger bayan da mahukunta suka ba da umarnin a buɗe makarantu ko waɗanne irin matakai ake ɗauka. Wakilinmu Yusuf Abdullahi ya aiko mana da ƙarin bayani.
Gwamnatin da ta Nijar ta sake buɗe makarantun ne tare da ɗaukar wasu matakai na kariya daga barazanar cutar ta corona da ta yi sanadiyar rufe makarantun a baya. Alhaji Iliya Dan Malam yana ɗaya daga cikin shugabannin wata makarantar sakandare mai zaman kanta da ake kira Dan Bassa da ke da Magaram. ya kuma bayyana irin matakan da suka dauka.
Mataki da farko dai shine sa wannan takunkumin. Wannan dole ne kowa yana da shi. Baka shiga damun sai da shi, in baka da shi akwai wanda aka wannan dala 20-20 kinan sai yaro ya bada dauka sai ya shiga class. Na biyu akwai wanke hannu da ruwa da sabulu nan bakin goma kenan ga ki wanke hannu. Na'am, wannan shine na biyu. Na uku kuma rugurfin haka yara su ga muri guda tattaruwa mun hana shi wannan. To kai lokacin da suke kawai ciya su gumu shi ma daga sun gamu sai su wabe. Ko a cikin kurma muna matsa sai su sa wannan takunkuma. Kuma a cikin class irin na dawa nan su cinkusu babu mutum biyu ne kawai tabar kowa na gefe-gefe ko shi kanshi musan sai ya sa takunkuma.
To koya ɗaliban na Nijar ke kallon sake buɗe makarantun musamman ma waɗanda za su tunkari jarabawar ƙarshen shekara. Ga ra'ayoyin wasu daga cikin su.
Sunana Usman Mamman Abdu. Ni ne ma ga takarda na wannan wanga lakwal wannan makaranta wannan ta birni CS Barma Mustapha. Wannan dawowa ajujuwa gaskiya mun ji daɗi gaskiya saboda yanzu an dawo karatu za mu yi kwana 45 kuma muna nan muna gayawa ɗalibanmu su kama jiki insha Allah Allah zai taimaka kuma komai zai zama to ƙarshe.
Eh Usman Musa Mamman Muntaka. To gaskiya dai na ji daɗi sosai da aka dawo aka kama karatu basko ɗalibi na kirki ba so ya zamana a gida ba karatu basko vraiment abun ba man ba shi da dadi kwa.
Sunana Aliyu Abubakar kwal CS Kano. Gaskiya muna mujamu ma bakan hankali dala su sai su yi karatu sai ki tsara lokaci ba wani mai yawa ne ba tunda yake karanta sai an kuri sai su yi karatu su bar wani abun gashi.
Sunana Aisha ina fatan ko wace mace ko ni ake cewa daliba ta kama jikinta dan kwanan ga 49 da suke mun saura ba wani abun gaba ne ya kamata a kama jiki in Allah ya gwada mu na 2020 mu kwashe burega mu kawai mu tare shi.
Sunana Aisha Muhammadu Lasting. To wallahi yanzu dai
kan kare makarantun nan Nijar daga barazanar cutar ta corona. To sai dai daga bisani gwamnatin ta dawo kan wannan matakin to amma fa tare da gindiya wasu sharuɗa ga masu sayar da abinci a cikin makarantu.
To gaje alaje gaje sai tonfayi alaje an class.
Anan wani malamin wata makarantar primary ne a birnin da magaram ke kokarin hana dalibai yin cinkoso a gaban masu sayar da abinci. Malamin mai suna Sina Musa ya bayyana irin sharuɗan da suka gindiyawa masu sayar da abinci a cikin makarantun nasu.
Da farko gwamnati ya hudu wani kuduri ya ce ba a ka abinci na recreation. To yanzu daga baya an samu an gyara an daidaita amma kuma an ce akwai matakan da ya kamata a bi. Su wa'annan masu sayar da abinci matanan vendors su samu tsakanin su duka a samu distance na meter 1.5. Mu shina yau ni yara sai a kanmu mu zo mu bi da kawa yaran nan mu yi ankadiran su duk wanda ya saye ma zai bar gurin ya tai kalas a kalas suke cin kansu.
To koya ma sai da abinci yake kallon waɗannan sharuɗan.
Sunana Amina Isa. Abin da muke yi kamar mutum biyu mutum uku suke zawa su saya sai su tafi kuma duk wanda zai zo ya wanke hannun shi kuma kowa ya sa baba ta rige huskar shi.
Hasana aka ce in mun zo mu sa gan mu wanke hannuwanmu mu kunda mu sa baba in mun kare mu sa sabulu kuma mu wanke hannuwanmu.
Hajiya Fatima ita ce mai sa ido na ganin masu sayar da abinci a cikin makarantar Danbasta sun yi aiki da sharuɗan da aka gindiya musu.
Mu ƴan tallan cikin muke sanyo su cikin hilin lakwal a jejeje a jejere nan ba kusa da kusa ba. Kowa ta sa bazata ɗinta a hanci sai ni ina waje tsaye tare da yaran. Kenan in yaro biyar ya zo ya saye general ma mace uku ne miji biyu su zo su saye sai su tai kuma wasu su zo su saye su tai haka nan ne muke musu. Ina tsaye ina sa ido tunda ba mu da nisa da wani ɗan tallar da mu ba nisa kenan saboda ma mu kare dumi da suke dai kenan dole in sun saye sai su wace su tai ba mu bari su yi cinkoso su zazzamna kenan bai yiwa su zo su yi zamne su ci abinci a nan.
Masu sauraro baki daya iyakacin abin da ya sauƙaƙa kenan a cikin shirin namu a yau. Sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji ƙarshen wannan shirin. Yanzu a madadin duk waɗanda suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku da wadda ta daidaita mana sautin shirin Julie Lazarus Gratiam. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi. Daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Bissalam.
Can hakika ba da tangarda ba allura mai ilimi shike morewa.
Yanzu kuma bari mu gabatar muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu saurare kan turo mana ta email.
A
yau sakonmu na farko ya fito ne daga Alhaji Umar Forever Gashuwa yace fata na alheri VOA Hausa muna fatan binciken da sabuwar hukumar EFCC za ta yi a Najeriya biyo bayan koren Ibrahim Magu Allah ya sa ta kwatanta adalci da gaskiya sakonmu na gaba hadin gwiwa ne da ya fito daga Ado Salati Goma na Annabi Rijau da fatan Ado Salati Goma ga Annabi suka ce gaskiyar magana ba karaman abin damuwa bane game da yadda matsalar tsaro ke neman kawo tarnaki ga harkokin noman al'umar mu na arewa domin ko a nan jihar mu ta Neja akwai dimbin manoman da ba za su samu damar yin noma ba bana saboda tsoron yan ta'adda kuma suna da gaskiya tunda dai sai da rai da lafiya abin cike ciwa a ƙarshe muna roƙon Allah ya zaunar mana da ƙasar mu lafiya sai sakon da ya fito daga Malam Hussein Dangote Karasuwa yace salam VOA Hausa don Allah ku bani dama da nayi kira ga gwamnatin jihar mu ta Yobe kada ya biye wa rukun ƙwarya ya manta da mu talakawa da fatan wannan kuka namu ya kai ga kunnuwa da ya dace a sakon Salihu Isa fana cewa yayi assalamu alaikum VOA Hausa don Allah ina kira ga gwamnatin Najeriya da ta gaggauta bude makarantun sakandare da na firamare domin daliban makarantu sun gaji da zaman kashe wando babu sana'a kuma ga yunwa da ake fama da shi na tsadar abinci kuma wannan cutar coronavirus kuma san ranar kawo karshen ta ba a Najeriya sakon mu na gaba daga Abubakar Kawu Girgir yace salam VOA Hausa to dai ya kamata shugaba Buhari ya saurari kiraye-kirayen da al'umman da masana a fannonin tsaro ke yi kan sauya manyan hafsoshin tsaron Najeriya sakon mu na karshe ya fito ne daga Haruna Muhammad Katsina yace yunkurin da wasu sojoji fiye da 300 ke yi na tube kaki game da ajiye bindigogi akan dalilan fita aiki daga ransu hakan gazawar gwamnatin Buhari ce wajen inganta rayuwar jami'an tsaro to jama'a ku ci gaba da kasancewa tare da mu a kullum godiya muke
da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amon fa ta kaice
asibitoci 45 a jihar Florida da ke kudancin Amurka sun ba da rahoton cewa gadaje sun kare a sashen da ake kula da marasa lafiya da jikinsu ya tsanani wato sashen da ake kira intensive care unit a turanci haka kuma a yau litinin hukumomin Iran suka aiwatar da hukuncin kisa akan wani tsohon mai fassara wanda aka zarga da yawa Amurka da Isra'ila ayyukan leken asiri sannan a jiya Lahadi ne jama'ar kasar Syria suka kada kuri'unsu a rumfunan zabe 7,000 ciki har da yankuna da dakarun kasar suka kwato daga hannun sojojin yan adawa cikin shekaru biyu da suka gabata
to masu saurare da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin sai a dakaci shirinmu na yau da gobe idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare wato 9:30 agogon Najeriya da Niger wanda ya daidai da karfe 8:30 agogon GMT da Ghana za a ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Hadiza Kiyari wadda ta taya ni gabatar da shirin da Julie Lazarus Gresham wacce ta hada mana sautin ta koba da umarni da injiniyan mu na yanzu ni Ibrahim Kalama sai garba ke muku fatan alheri wassalam
Assalamu alaikum da fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yemi na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa kan mita 102.5 Zango FM. Sai kuma wasu tashoshin na Zango FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da Radio Amfani Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za a iya jin mu ta yanar gizo.